بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kuma musulmi, barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci namu daga cibiyarmu ta Darul Hadithi Salafiyya, kafin babban malaminmu Muhammad Awwal Adam Ash-Shahiru bi Albani Zariya, Allah Ubangiji ya fita shi da rahma. A yanzu da muke magana, muna yammacin talata ne wanda ya shiga daren Laraba, daren 29 ga watan Al-Muharram, wato shahrullah Al-Muharram. Hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1448, wanda ya dace da 13 kenan ko ga watan 7, 14 ga watan 7 shekarar Bature 2026. Wannan shine darasi mai lamba ta 53 insha Allah a cikin jirgiyar darussa na karatun wannan littafi mai albarka, sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha, wallafa ash-shaykh al-allama abu abdurrahman muhammad nasiruddin ibn nuh al-albani, Allah ubangiji ya ji kashi da rahma. Idan jama'a masu bibiyan mu a wannan darasi ba su manta ba, a darasin da ya gabata muka gama tattauna fasli da malami mana bayani game da hukuncin tsawaita sujuda, bayan mun ji bayani game da ya ake tafiya sujuda da hannu ake fara zuwa ƙasa ko da gwiwa, sannan da gaɓoɓin da ake yin sujuda guda 7, yaya ake son mutum ya nesanta wato cinya hannunsa daga gefen jikinsa, ya ake son mutum ya makkana goshi da hanci da ainihin wato yatsun kafa, wato gefen yatsun kafa, da dai duk sauran bayanan da suka gabata. Sai malam ya kawo batu game da zikirorin da ake yi a cikin sujuda. To bayan nan ne sai malam ya ce daga cikin abin da shari'a ta ainihin wato shar'anta, ana son tsawaita wannan sujuda. Shi ne muka ji dalilan da suke nuna tsawaita sujuda. Daga ƙarshe sai malam ya kawo bayani game da fadlu sujudi, wato falalan sujjada. A nan ne muka tsaya muka ji wannan dogon hadisin da al-Imamu Bukhari da Muslim suka rawaito, wanda yake bayani game da sifan tashin alkiyama. A cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin falalar sujuda, wanda a cikin hadisin ne malam ya yanko gaban da ya hujja da shi, da annabi yake cewa gurabun sujjada to wuta ba ta ƙona su ko da shi ne waɗannan gaɓoɓin ya shiga wuta. Wannan kuma na daga cikin alamar da za ta wanzu har idan Allah ya baiwa masu ceto yin ceto, da haka za su gane shi su cece shi daga cikin waɗanda su ma suka cancanci a ceton masu ceto kenan. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. To bayan da malam ya gama tattauna wannan fasli, sai tafi zuwa ga gaba ta gaba, yace as-sujudu 'ala al-ardi wal aqli, bayani game da yin sujjada akan ƙasa da kuma yin sujjada akan shimfiɗa. Wato malam zai yi mana bayani ne akan a ina ake son a yi sujjada, inda dai mun ji falalan sujjada da sauran bayanai. Duk in za ka yi sujjada, shin akan ƙasa ake yi ko ko ana iya yi akan shimfiɗa? Sannan da yi akan ƙasa da yi akan shimfiɗa, wanne ne daidai, wanne ne ba daidai ba? Idan dukkan su daidai ne, wanne ne ya fi falala? Ina fatan da ba an gane. Amma kafin mu shiga kan wannan babu insha Allah, akwai tambaya da aka rubuto darasin da ya gabata, a yi haƙuri ba mu samu muka shigar da tambayan ba, shi ne nake ganin dacewar mu fara da ita insha Allah. Da tambaya ya ce assalamu alaikum, malam muna tambaya ne shin ya halatta ladan ya yi iƙamar sallah ba a cikin sahu ba ko dole sai a cikin sahu? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ina fatan tambaya an fahimci tambaya ai. Ya tambaya yana tambaya game da idan za a tada sallah ai ana yin iqama ko? To shi wanda zai yi iqamar ladan ne ko ba ladan ba? yana iya tada iqaman a wajen sahu ko ko lallai sai in yana cikin sahu sannan zai iya tada iqama. To abu na farko da ya kamata mu sani shine shi sahu da daidaita sahu to aiki ne da ainihin wato yake shar'i na ingancin sallah. Sallan da za a yi sallar subahi, azhar, la'asar, magriba ko isha, wannan sahun da za a daidaita kafin liman ya kabarta a ci gaba da binsa yana daga cikin sharadin ingancin wannan sallah. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi bayani tun farkon karatun nan a cikin darussan muqaddima na tuna mun yi bayani game da hukuncin sahu da tsaida sahu har muka tattauna maganganun malamai game da ina ne sahu ke tasowa. To wannan sahu shi yasa suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sunnarsa baya kabarta sallah sai ya tabbatar sahun ya daidaita. Shi yasa yake waiga ya kalli mamu ya umarce su da daidaita sahun. Annabi yake faɗin kalmar istawu ya maimaita shi sau uku kamar da yin wato ashabu sunan suka ruwaito a cikin littattafansu. Sau uku Annabi yake maimaitawa. Kaga maimaitawa sau uku dalili akan umarni ne mai ƙarfi. An faɗa na ɗaya aka maimaita aka kuma maimaitawa. An gane wannan da kyau ko? Sannan bayan nan muka ji sahabbai suka ce manzon Allah na kaiwa matuƙa wani lokacin har shafa ƙirjinsa haka yake yi ya taso daga dama ko daga can ɓangaren ya zo nan ɓangaren ya ji cewa dukkanin masu sallar ba wani wanda ya yi gaba ya bar wani a baya, dukkansu suna kan sahun ne. Musamman ka iya cewa wannan a lokutan sallolin da babu haske kenan, kamar a ce sallar isha an gane ko ko sallar subahi in an yi shi da galafi a farkon lokacinsa da akwai raguwan duhun nan. To kaga irin wannan a lokacinsu babu fitillu da muke gani haka ko a zamanin da haka Annabi sai ya ji ya shafa ƙirjinsa haka don ya daidai ya tabbatar sun daidaita sahu. To a cikin lafuzan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi kamar yadda muka karanto mana su a wancan lokacin a cikin littafin sahih fiqh sunna, manzon Allah yana cewa inna taswiyata sufufi min tamamis salah, lallai daidaituwan sahu yana daga cikin cikan sallah. Ishara akan duk sahun da bai daidaita ba wajen sallar bata cika ba. To kaga kenan abinda yasa na kawo wannan don mu gane shi wannan sahu da ake magana to shar'i ne na ingancin sallah. An fahimta ko? Amma ba shar'i ne na tsayar da iqama ba, domin a kada ake tada iqama to ba tada sallah ba. Ko kun fahimta? Yasa malamai suka yi magana akan cewa wanda ya zo bin sallah wani lokaci ne ma ya kamata ya miƙe idan za a yi sallah. Shin kafin ladan ya fara tada iqama ko mai tada iqama ko sai ya fara iqamar ko sai ya gama gaba daya ko ko daidai lokacin da yake qad qamatu sala? Malamai sun yi waɗannan maganganun. Dalilin da yasa suka yi wannan shi ne saboda ku gane cewa ashe daidaita sahu ba su daga cikin sharaɗin iqama, abinda nake son kawai a fahimta ke. Yanzu ba ina son ga mana yaushe ne ake son mai sallah ya tashi bane. An gane wannan da kyau ko? Dan haka yin shi a cikin sahu ko ba a cikin sahu ba ku gidin yi, almuhim kawai ya tabbatar da cewa an yi iqamar shi ne kawai abu mai muhimmanci. Don haka yanzu ya danganci menene buƙatar masallaci ko su masallatan da ba su sallah. Idan masallatan da ba su sallah ko masallacin da ba su sallah suna buƙata saboda ainihin wato lalura su ɗaukaka muryar mai tada iqamar domin ya ƙara alamta wa mutane cewa an tashi yin sallah. Sannan abin ɗaukaka muryar ba shi kusa da inda za a tada sallar, ila sai ya hau sama inda yake kiran sallah, ila sai ya shiga wani ɗaki da yake gefen masallaci. An fahimta ko? To shi zai iya hawa wannan saman ko ya shiga ɗaki ya je ya tado ya dawo? Ko kuma idan wuri ne wanda abin magana yana nesa da sahu zai iya bin abin magana ya je can ya tada sannan ya dawo? Duk wanda buƙata ta hukunta yin suka yi babu laifi. Kawai abu ɗaya ne malamai suka yi magana kamar yadda Imamu Khalil a cikin littafinsa Imamu Khalil al-Maliki da ake cewa Mukhtasaru Khalil yace sharaɗin iqama shine kada kai tsawo daga lokacin da aka tada ka da sanda za a kambara mana ba a san a samu lokacin zara a tsakani da an tada iqama ko kada ai jinkiri a tada sallah misali mutum ya je ya tada iqama ya tafi can nesa da masallaci sai ya tada iqama a wajen sannan sai a tsaya nan ana ta jiran shi kila sai bayan minti 10 sannan sai ya dawo to iqama na yayi tsaya an gane ko ba a san a samu wato tazara tsakaninsa abinda kai ake so daga tada iqama kawai ai sallah an fahimta da haka in babu wani lokaci da za a dauka mai tsayi daga inda mai bi tada iqama zai tada ya zo ya shiga rahu babu ne idan yayi a wajen tsawo idan kuma babu bukatan sai ya fita a cikin tsawo in ya tada shi a cikin tsawo duka yayi da haka akwai yalwa a cikin wannan lamari babu kunci a cikin sa kawai bukatan masu sallah ne ko yanayin masallacin su zai hukunta duk inda yayi yayi jama'a an fahimta Allah madaukakin sarki ya sa mu gaji to sai mu tafi zuwa a darasin namu kai tsaye insha Allah malami sai as-sujudu 'ala al-hafi 'ala al-ardi wal hafiz bayani game da yin sujada akan kasa ko kuma akan shimfiɗa wa kana yasjudu 'ala al-ardi kaseera yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance mafi yawan lokaci akan kasa yake yin sujada to wannan magana ba wai za ka je ka ga inda aka ainihi wato ba da labarin ba ne sai dai an fahimci haka ne saboda wasu dalilai wanda za ka ji mun karanto a yau waɗannan dalilan sai suke nuna cewa manzon Allah mafi yawan sujadarsa akan kasa yake yi kaga kenan da aka ce mafi yawa kenan akwai yuwar akwai wasu sujadin da yayi akan shimfiɗa wanda kuma wannan shine ingantaccen magana kamar yadda za mu tabbatar insha Allah daga cikin dalilan da suka nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawan sujadarsa akan kasa yake yi shine malai yake istakhrajna zalika min mashtahara wastafada anna masjidihi sallallahu alaihi wa sallam wa anna masjidahu sallallahu alaihi wa sallam lam yakun mafrushan bil baqi inji malai yake mun iya fadin wannan ne kuma mun gano hakan daga kasantuwar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san sallah bayan da aka dawo Madina sannan ta kankama sosai a sadda ake maka wato kamar a koyi ake yin shi ba ka ba bin natsuwa na yin sallah duk da cewa an farranta sallah tun ana a maka an gane ko amma da aka dawo Madina annabi ne inda annabi ya samu yanayi mai kyau har ya bukatu zuwa ga gina masallaci a karan farko saboda a samar da inda ba a rinka yin sallah ko wannan masallacin da manzon Allah ya yi shekara da shekaru yana yin sallah a ciki a zamaninsa wanda ba su gaza shekaru 10 ba ko to wannan masallacin babu shimfiɗa a ciki to kaga cewa babu shimfiɗa a ciki kuma kowa ya san manzon Allah shi ne limami da yake jan sallar jama'a kuma a wannan masallacin yake yi sai in wannan lalura ya fitar da shi ko rashin lafiya ya hana shi fitowa ko kuma ya yi tafi aikin hajji ko umara sannan ne yake barin yin sallah a masallacin shi to wannan masallacin babu shi fada dalili akan cewa mafi yawan sallar manzon Allah ina yake sujjada kenan akan kafa jama'a an gane daga inda aka isin ba sai wannan shine dalili na farko da yasa malamai suka ce mafi yawan sujjada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kasa yake yin shi ko akan kasa daga cikin abubuwan da za su tabbatar da cewa babu shimfiɗa a masallacin manzon Allah inda kaga wannan shine ne dalili da za a bukata ko me ne dalilin da yasa kuka ce ba shimfiɗa tabbas dai cewa annabi ya fi yin sallah a masallacin shi wannan babu wanda zai yi kai kamar yadda muka ce in ba jihadi aka tafiwa ko wata tafiya ta kama shi ko ya je aikin hajji ko yana fama da lalura bai iya fitowa sallah ba ko ya je wani anguwa bai dawo amma duk sallolin manzon Allah a masallacin ne yake yi ko wannan masallacin ne yasa muka ce babu shimfiɗa sai malamin ya mana isharar wasu hadisi kaman guda uku wanda kawai babu mana isharar su ne na san babu ana ku ko sai ayi hakuri a hadisi hadisi na farko hadisi sahabi Abdullahi dan Umar Allah ya kara mishi yadda wanda wannan hadisi yana nan cikin sahihul bukhari shine lamba hadisi na 173 ko da 4 ban manta ba farko farkon hadisan bukhari kenan da yazo cikin kitabus sahara Abdullahi dan Umar yace كانت الكلاب تقول وتقبل وتجبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تيتي فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك وانا حديثي دبان متى طب من هجة بشيء أسهل أما أنا أتذكر هذا وأنكم مسألة دبان نعم هذا أم جائد أبلا أن أمر يشي كرنكا إن كسن شيء أزام من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم suka yin fitsari sannan suna shiga suna fita saboda masallacin a zamanin babu kofa da ake rufewa ake kare abubuwa daga shiga in ba lokacin sallah da mutane ke ciki ba to komai ma na iya shiga da yake da daman wato kaiwa da komowa wannan area to karnuka kuma na daga cikin abin da ke kaiwa da komowa da haka Allah dan Umar yake suna shiga masallacin suna fita kuma suna fitsari a cikin masallacin an fahimta فيتي ولم يكن مفروء عفوا فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك سو كهبي ان suka zo zaki sallah ba wani abu da suke zubawa a kasa saboda wannan dalilin na abubuwan nan da karnuka ke yi haka za su yi ki sallah an ga yadda da ke go kaga wannan yake nuna cewa babu shimfida kenan a masallacin kasa ne dan inda akwai shimfida za mun aka ga inda karen ya fi tsari ba sai Allah kan shi aka an gano wannan jiwa amma da yake kasa ne to da an zo kawai ba wani abu da ake gani amma kasa ya shine amma wani abu makamantan haka su kuma sai su sallan su a haka daga cikin masalan da na san hadisin nan zai iya reason tambaya a kai shine kenan ya halatta kare ya shigo masallaci kuma har yayi fi tsari ga dai shi kaji Allah da Umar yake karnuka na shiga masallacin manzon Allah na ga masallaci wanda yake na manzon Allah amma wannan ba wai dalili ne akan cewa a zo ana daura karnuka ko ana kwanto karnuka cikin masallaci ba saboda tabbas fitsarin kare na jasa ne wannan bi ijma'i fuqaha dukkan malaman suke sun tabbatar da cewa fitsarin kare na jasa ne saboda ne saboda lallagan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake in kare ya cikin abun amfani kamar kwano ko bokiti na ɗaya daga cikin ku wanda ruwa ke cika ne da yake a zubar da ruwa fayuhriqa alma a zubar da ruwa kuma ya silhu sab'an ulahun da bisra sai a wanke wannan mazubin sau bakwai wanki na farko a yi da kasa to kaga wannan ya wanda ce shi kenan kuma malamai suka tabbatar da ka'idar cewa duk wata dabba da shari'a ta haramta cin naman wannan dabbar to da miyan da yawun wannan dabbar da fitsarin wannan dabbar da bayan gidan wannan dabbar kai wasu malamai suka ce har gumi ko hawaye in akwai ko kwanta ko majina duk na wannan dabbar to yana iya daukan hukuncin najasa in ba shari'a ce ta faɗi ƙarar cewa wannan dabban ba najasa ba ne kamar maji kusan mage ba a cin naman shi ko amma kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace hiya min al-qawatina bainakum yana daga cikin dabbobi da ya halatta su ringa kaiwa da komowa an fahimta to abin da muke cewa ana kaga kare na daga cikin dangin dabbobin da shari'a ta haramta da haka da fitsari da bayan gidan kare da jakar idan kare ya fitsari a waje ko ya kashi a waje to ba zai halatta a yi sallah a wajen da fitsarin ko ga ainihin wato bayan gidan ba har sai an tsarkake wajen ko an tsarkake shi amma Abdullahi dan Umar sai yake to su kuma sahabbai a zamanin su ba sa farawa wannan wurare ruwa sai malamai suke ce to me yasa malamai sun kai sun komo wajen kokarin fassara wannan gaba amma ka koma fasul dai za ka ga hakikin mas'alar wasu malamai suka ce abin da yake nufi ba wai za su je cikin masallacin ne su yi fitsarin ba suna zuwa su yi fitsarin su kuma sun gama fitsarin su zuwa suna cewayawa cikin masallaci su shiga su fita haka wasu suka fassara kaga wannan fassarar yana nuna ba a cikin masallaci yake yi ba amma wasu malamai suka ce a abin da ya faɗi anan shine a fil masjidi a cikin masallaci to wanda suka dauka cewa fil masjidi din ne suka ce abin da ake nufi ba wai sahabban suna zaune a kan gidan su karen zai zo ya kila fitsari ba inda wuri ne wanda ba zama suke dindindin a wajen ba so kare kuma in har yana shiga waje yana fita to abu ne mai sauki a tsammaci ya yi fitsari a wajen. Hutar da su kuma za su zo ba ka ganin gurabin fitsarin. Har fahimta ko? Su sai su tafi a kan ƙa'idan al-yaqinu la yazulu bishakka. Duk abin da kake da yaqini a kai to shakka ba zai sa ka yi ne wato kau da shi ba. Amma in da sun zo sun ga fitsarin zayi to ba za su yi ne wato yi sallah a halin ga fitsarin kare ba. To in ba su gani ba wannan zato da suke yi ba zai sa su ce to bari a fara wa masallacin gaba ɗaya ruwa ba. Tunda ka ga ai ba za a san inda za a fara ruwan ba ko? Shi yasa kawai sai su yi sallar sa haka kuma sallar su ta yi. Tunda ba ka gane wannan karatun shi ne misali mu ma irin masallacin nan namu a yanzu ba za ka ga wasu masallacin akwai karnuka da ke kewa da komawa a haramun ba kuma suna kwanciya ranar juma'a ana sallar juma'a masallacin kuma ya sallah a wuraren suna fara mai ruwa ku wanke. Aha, daga nan za ka gane muhimmancin karatun nan. Ana fahimta ko? Sannan abu na biyu suka ce inda a farkon lokaci wasu malamai suka ce ma'anar hadisi shine farkon lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana musu hukuncin tsarkake wajen da dabbobi ko wani najasa ya taba ba. Shi yasa a lokacin suka rinka bari amma daga bisani musamman akan hadisi na biyu da ramuzi daga sanda wani ba kauye ya zo masallacin manzon Allah ya yi fitsari a wani waje sai Annabi ya gaya musu hukunci yadda za su tsarkake wajen. Ina fata an gane. Da aka ce suka ɗauki wannan a matsayin shi ne sabon hukuncin da ya zo bayan wancan na farkon al'amari. To ala ayyi halin abinda muke cewa dai a nan shi ne wannan hadisin malam yana son ya tabbatar mana da cewa babu shimfiɗa ne a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan dalili ne akan cewa har an samu karnuka suna kaiwa da komowa a wajen a farkon al'amari kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka yi sallah haka. Kuma an gane wannan da ke ko? Hadisi na biyu da yake tabbatar da cewa babu shimfiɗa a cikin masallacin manzo Allah wannan lokacin shine hadisin sahabi Abu Huraira. Wanda shi kuma wannan hadisi al-Imamu Abu Dawud ya fitar da shi a cikin sunan dinsa haka al-Imamu Tirmidhi da Baihaqi da wasu malamai. Abu Huraira yake wani ba kawai ya taɓa zuwa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen manzon Allah ne sai ya shigo cikin masallaci. Manzon Allah yana cikin masallaci zaune da shi da sahabbai ba kawai ne yana zuwa aka ce tashin farko dai ya yi wato shigo da raƙumin shi da ya shigo ya samu ya kafe raƙumin sai ya zo ya ce musu barkanku dai don bai san sallama ba yana barka dai kuma sai ya ji yana jin fitsari to sai ya ɗauka irin yadda suke rayuwa ne a ƙauye ka san a ƙauye ana zaune haka nan fa ana shan kunu da ƙosai idan wani yana jin fitsari kawai juyawa baya zai yi sai ya kowa da wani ba ruwansu to sai ya ɗauka irin haka ne suna zaune cikin masallaci kawai shi sai ya ji ya samu wani kona a masallacin sai ya kama fitsari. To Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga haka ko kafin sannan sahabbai kawai sai suka tunkari suka yi kan shi ta suka Annabi sai ya dakatar da shi ya duk ku tsaya ku tsaya shi shine thumma lam yalbis an bala fi nahiyati almasjid da shigowar shi ba da jimawa ba kawai sai ya koma wani gefe sai ya kama fitsari fa asra an-nasu ilayhi sai sahabbai suka tashi suka yi kansa suka yi mishi ta فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان نبي هناس وقال دع النبي صلى الله عليه وسلم يا هناس يكي سبشي سعين واتو جمع يجمع فقاك السع أخي انت أخو تيتي إنما بؤستم ميسرين ولم تبعثوا معسرين صلى الله عليه وآله وسلم مثال الله يكي أي مسلمين كنن دع الله أي كومنا to Allah ya umarce mu da mu zama masu bi al'umma mutane tsanni-tsanni ba wai mu rinka bin mutane cikin tsanani ba wannan ka'ida na da muhimmanci ƙwarai da gaske innama bu'istu muyassiri an aiko mu ne mu zama masu saukin hali masu saukin yanayi masu yi wa mutane mu'amala cikin sauki amma walam tub'atu mu'assiri ba aiko mu da wannan addinin mu zama masu ainihin wasu tsauri ba har ya zan mutane na shakkanka har ya zan mutane suna ainihin wasu dare maka kuma sai kana ganin wani sunna ba take yi a haka
tana shiga mutane gadau kazo fuskanta amurtike kamar wanda yake ga wutan jahannama kaga wannan da dubi bane yana da kyau ka zama mai saukin hali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah yake mushi walau kunta fazzan ghaliz alqalbi lan fadhi min hawli wallahi da kana da tsauraran hali da kunci da rashin sakewa wallahi duk mutane wa su maka basu shi sai yana daga cikin sunna a musulunci sakin fuska ma wa dan uwanka sadaka ne at-tabassumu fi wajhi ayyik sadaka kuma muna fahimta ko kenan yanzu mai annabi yake nuna muku wannan mutumin abin da yake yi daidai ne ba daidai bane a cikin masallaci mutum yazo ya kama fitani amma ku ji sai manzo Allah yake kan ku tafi mishi da tsauri ku je mishi cikin ruwan sanyi ku bi shi a hankali dan adnani mutum da yake cikin hankali ba zai yi wannan abin da ganganci ba to kuma ku kaddara da ganganci ku ba shi uzuri wala Allah ta matso shi an fahimta ko Allah ya samu dace da nabi ya musu wannan nasiha suka dauka sai yake fitale shi ya gama fitarin shi kaf da ya gama kaf sai ya dawo sai manzo Allah yake musu subbu alaihi sijlan min ma'i ku je ku farara gugar ruwa guda ku ɗibo ruwan a guga ɗaya sai ku farara akan wannan fitarin kaga yawan ruwan da za a zuba ya jallabi fitarin da yi dan ai fitarin da yi ba zai kai guga ɗaya ba ko aha to daga nan sai aka karantar da mu ashe duk inda najasa ake son a kauda shi to in aka zuba ruwan da ya gallabi wannan najasa to wurin ya tsarkaka to kaga yanzu wannan fitarin nan da aka yi da ruwan da aka kwarara dalili ne akan yaya masallacin yake kasa ne an fahimta ko saboda kasa ne zai iya shanye wannan yanayi dalilin kawo wannan hadisin kenan to kun san wani abun burgewa ashe ba kauyen nan ya kuli da aka gama duk abin da aka yi aka yi sallah sai wannan ba kauyen ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace abin da zai baku mamaki yace ban taba ganin mutum mai kyakkyawan hali da saukin yanayi irin manzon Allah ba yace wallahi ma sabbai ko zagi na da yi ba wama ya abu wama yi sannan bai kyare ni ba yace wallan ya gribin ni wallahi da ke ni ba kawai ce min yayi kaga wannan ainihin wato wuri to wuri ne da ake yi wa Allah ibada ba daidai bane a ainihin wato kawo kazanta a ciki yace manzo Allah ya musu yi min nasiha na fahimta to abin da zai baki sha'awa shi ma mutumin nan sai ga to bari yayi jaza'an wutaka ko annabi da ya mai cikin sassauci yace sai na daga hannu sai nace Allahumma arhamni wa muhammadan Allah a lahira da gani sai muhammadu za ka yi wa rahama a to wajen wa ya gajin kai da rahama wajen manzan Allah bai sa ya nan ba sai ce wala tarham ma'ana ahadan kada ka tsara yi wa wani rahama banda ni da nasi sallallahu alaihi wasallam shi ko wanda Allah sai ce a ba Allah laqad tahajjarta wasi'an ka kuntata abin da yake da fadi rahman Allah fadi gare shi ni da kai to ka kuntata ta akan kowa ma na iya samun rahman Allah ba tare da Allah ya tauye maka naka ba sallallahu alaihi wa sallam kun ga da manzo Allah ke mu'amalan ka mu yanzu shi ka kaga kyawawan halaye a musulunci ko wani rukuni ne mai karfi wanda duk yadda kake da ingancin addini dan ba ka da kyawawan mu'amala ko da kai da wanda bai da addinin kusan ɗaya ne sai sa manzo Allah yake inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq kyawawan halaye jama'a saboda wasu abubuwa da dama za ka iya isar da su ta hanyar kyakkyawan ɗabi'a fiye da abin da za ka zo ka jawo aya da hadisi wani lokaci sahabbai mutane da dama sun musulunta a hankali saboda kyawawan ɗabi'u da suka gani a tare da su sai daga baya ne suke tambayar to da me kuka zamo irin waɗannan mutanen sai suka ce da nasoshi ne daga nan suka fara koyar nasoshi to ya ku al'umman manzon Allah mu zama irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wani abin da zai baka mamaki wai wani idan ka zo kana nuna mishi cewa ya rinka bin abubuwa sannan a hankali wai sai ya dauka ana nufin ka zama wawa ne kuma a rinka aini wato latsanka ai ba haka bane manzo Allah duk wannan saukin halin nashi a an mai da shi wato wani marawayo aje karbi kaskanci ba saboda wannan shine tsarin da Allah yake san abi a karan farko kafin a ga wani dabi'a da yayin wannan shi wannan sai in wani ne yazo maka da wani yanayi kuma da ba irin wannan ba to nan ma cewa aka yi ka kare iya abinda aka yi maka fa in aqabtu fa aqibu bi mithli ma utitu kaga abinda Allah yake so idan aka yi maka laifi wanda kake gani har sai ka dau mataki to ka dauka iya abinda aka yi maka amma duk da haka Allah yake wala in sabartu fa huwa khairul lisabil hakuri ba hanni na saukin kai ba to amma wani sai ya rika kawo maka ai an ce cikin sahabbai akwai wasu masu karfin kaza ma tabbas yes akwai irin su amma su kuma ayoyin na alqur'ani da hadisi suna yi wato na tsaddi su din yadda suka taso da zafin da an ja aya sai na su kuma san hasab na daga cikin su ai ko amma me aka ce wa kana waqafan inda kitabillahi wata rana wani yazo ya gaggaya mishi maganganu ya ci mishi mutunci Umar ya harzuka har ya tashi sai wani bafadin shi ya jawo mishi aya yace haba Umar kai baka ji abinda Allah yake cewa ba yace fa'arid anhum fa kulil afwa ka dauki afwa kawai Umar yake sai duka ma an sace iska a taya sai ji wannan fushin ya tafi ayan Allah yake Allah yace kulil afwa sai yace na karba to kai yau da kake son kai kama da Umar an ja maka kulil afwa ba kana karba an fahimta ko sannan wa'amur bil ma'ruf wa a'rid 'anil jahili sai yake mishi inna hadha la min al-jahili sai Umar yake gaskiya ne na hakura sai koma normal so idan yanayi ko dabi'a mutum na da irin wannan to ka gane cewa kuma maganar Allah ya isa ya gaya maka kuma kai jama'a ana fahimta ko sannan kuma in ka ce wannan kai kana koyi ne da wasu daga cikin sahabbai sabon manzon Allah guda ɗaya ne ko biyu ko uku sun fi dubu amma cikin dubun nan mutum nawa ake sifantawa da irin wannan halaye sai ga ɗan tsiraru ne sannan su din mata ji yadda ake iya control din su da wannan tabi'ar ta su to sannan da a aje wannan ma su sahabban su ya fi kamata kai koyi da su ɗan tsiraru cikin jibanni ko ko manzon Allah ai cewa Allah ya ga mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana a cikin manzon Allah akwai abin koyi kyakkyawa to shi manzon Allah ya yake to kai in mabiyin manzon Allah ne na gaskiya manzon Allah za ka yi koyi da shi ba hali na dabi'a irin na Umar kuma an dawo nan da shi ya ka nabi yake inna ma bu'itu muyassiri an aiko mu ne mu zama masu bi sannan a hankali walam tub'atu mu'assiri ba aiko mu zama masu tsauri mara tsatsan sauki ba shine yake subbu alaihi sijillan lillahi to wannan hadisi kamar yadda muka ce shine dalili na gaba da yake nuna cewa cikin masallacin manzon Allah babu shi da hadisi na uku a gurgude shi shine hadisin ainihin wato afwan akwai hadisin Umar dan Sulaim shine yake cewa Hala Abdul Walid ta'altu ibn Umara amma kana badu hadhihi al-hasba allati fi al-masjid yatarana na tabbaya Abdullah dan Umar nace wai me ya kawo wadannan duwatsu cikin masallacin manzon Allah abinda ya faru bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suka taso tabi'ai ko sun rinka bibiyan abubuwa da dama wajen sahabbai to shi wannan mai suna Umar dan Sulaim yake ba da labari cewa wani tabi'i da ake kira Abdul Walid shine yake ba shi labari cewa na tambayi Abdullahi dan Umar a lokacin nazo na ga kaman abinda zaka ce yanzu gravel irin kananan duwatsun nan ko yake sai naga an shine a masallacin Annabi kaga yanzu kenan an fara kawo shi fada Allah ya sa an fahimta sai yace me ya kawo wannan duwa din akan kuma me ya kawo cikin masallacin manzon Allah to baraka ta abinda Allah dan Umar yake Allah dan Umar yake yace sa'altu ibn Umara amma kana dabu hadhihi al-hasba allati fi al-masjid me ya kawo wannan akan kuma cikin masallaci qala na'am sai Abdullahi dan Umar yace gaskiya ne wannan tambayan da kai yana da dalili dalilin kuwa shine mutirna minan layl a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akai mana ruwan dare irin ruwan nan mai yawa din nan da dare ko da Bahaushe ke mai kirari da cewa ruwan dare ga Madina to an yi ruwa ne cikin dare ruwan sai yawa fa kharajna li salati al-ghadati gari ya waye da asuba kaga zamu fito sallah asuba ko idan muka fito zamu zo masallaci domin yin sallar subahi fa ja'ala ar-rajul yamurru 'ala al-faqha yace sai mutane suka rinka tahowa cikin cha'i saboda ruwan ya kwanta to ishara akan zasu je su salla cikin cha'i kenan ko fa yaj'alu fi thawbihi min al-haqba shine kowa sai ya biya inda tarin waɗannan tsakon kwamin kanana suke sai ya ciko rigan shi da waɗannan tsakon kwamin an fahimta da in suka zo cikin masallaci sai su zuba akan ruwa sai zan ruwan yanzu ya tsane ko da ha yanzu za a iya saka abu mai karfi to mutum sai ya salla akan wannan tsakon kwamin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake fa yusalli alayhi sai ya salla akan wannan tsakon قال ابن ابي عمر يتي فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك فكذا النبي زي زي غبا قون ابو cikin masallaci ai ko da annabi yaga wannan abun da suka yi qala yace ma ahsanu hadha al-bifaq ma dalla da wannan shimfidan da kuka yi a masallaci annabi ya nuna ya halaka kenan ko bai halaka ba ya halaka tunda sai da yayi yaba musu ma akan wannan abu to wannan zancen da annabi ya nuna ba laifi abu ne mai kyau shi yasa daga baya suka zo suka zuba irin wannan kafan kwamin a masallatai kaga kenan wannan ya fara alamta maka ashe kenan yanzu a masallatan mu da ake zuwa ake yin tayi ashe muna da hadisi daga manzon Allah ka san wasu ɗan zaki da suke kona kansu da jahilci suna cewa wai tayi a masallaci bid'a ne ko kata bid'a ne ashe kaga jahilci yake damunka da ka zo ka tambayi dalilan ka je gaban malamai sun koyar da kai sai su gaya maka inda asalin yake tare din da su mabul sun da su waye duk da kafan kwamin ake yi ma ba da sand bane to shine an zuba a masallacin manzo Allah da kan ka zo ka ce masallacin manzo Allah ma akwai tare Allah ya sa mu dace da ka ba za la sallata ya ce ma dan da abin da suka yi to yanzu wannan hadisin shi ma dalili ne akan ashe farkon al'amari ya masallacin yake kenan kasa da haka ina annabi yake sujjada akan kasa shine kawai abin da ake son ka gani kuma an gane wannan biyo ko akwai wani hadisi ma har Allah shi bari mu mana isharar shi hadisin da yake bayyana daren lailatul qadr wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce da farkon al'amari a goman farko yake yin itikafi saboda ya kirgaji lailatul qadr daga bisani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka sanar da shi cewa wannan daren ba a goman farko take ba sai ci gaba da yin itikafi a goma ta tsakiya ma'ana goma farko shine daga ran da aka dau azumi daya zuwa ranan da za a yi azumi na goma annabi sai kare a masallaci da aka gani na wayewa aka yi azumi na goma kun ga yanzu a shiga daren 11 kenan ko annabi sai fita itikafi shine goman farko da ya koma yi a goma ta tsakiya shine daga daren 11 shine aka ce yau mun yi azumi na 10 daren da za a shiga shine daren 11 to shine farkon 10 din tsakiya annabi sai azumi zuwa ranan da za a azumi na 20 da ranan da ake yin azumi na 20 yake fita itika an fahimta ko to daga bisani shi ma sai aka zo aka nuna mai lailatul qadr fa ba a cikin 10 tsakiya take ba to daga nan ne sai manzo Allah ya tattare shi kuma yana yi a 10 ta karshe tunda an ce babu a ta farko babu a kai tsakiya automatically daren na ina kenan 10 karshe tunda dama 13 ne a Ramadan daga ta farko sai ta tsakiya sai ta karshe to daga nan ne sai manzo Allah ya dawwami yin itikafi a 10 karshe to a wannan lokacin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa ku nemi lailatul qadr a waɗannan 10 karshe to kaga har sai 10 karshe shine yau an gama azumi na 20 rana ta fada to an shiga daren 21 wannan daren ita ce farkon 10 ta karshe ina fata an gane kun san wannan ma ustazai an takace kace yaushe ne goman karshe kuma ne misali very simple amma da yake ba a tsayawa a koyi abubuwa cikin natsuwa shine sai a tare jima wasu ce a wayan an yi azumi na 19 ne to a daren na 20 nan shine karshen goma ta tsakiya duk da cewa an yi tahajjud din ba laifi bane amma ka sani goman misalin goma ta karshe dai daga daren 21 ne an fahimta ko to shine a wannan daren farko da Annabi ya zo fara yin sallah sai Annabi ya ce musu an nuna min lailatul qadr wanda sallan asuban wannan daren mun yi shi a cikin tsari a cikin ruwa da laka haka Annabi ya ce musu sahabin da yake bada riwaya sai ya ce wannan daren kuwa sai aka kwana ana ruwa yace a lokacin rufin masallacin manzon Allah an yi shi ne da ainihi wato a ganyen dabino kaba kenan ko shine jarida da shi aka yi rufin masallacin manzon Allah da haka ruwa ya sauka a sama ne zai faru zai shiga cikin masallaci zai sauka to sai ruwa ya dinka cikin masallacin manzon Allah to a cikin wannan lakan Annabi ya zo ya tsalla yace har sai da daga tsako da ruwa a goshin da fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaji kai da in ka zo sallah kullum ma kai ta sharewa kana kai dan gari manzon Allah shi tafi ma yake jira da fuskar shi ne daraja wanda duk duniya babu wanda yake daraja da manzon Allah Allah ya yi amma na ga yawa Allah su da dan ya san shi bawa ne ga Allah ya yaje bautar da kanshi a gaban Allah ba kaskanci bane amma wani yanzu da masallaci ma da zai sallah sai ya zo da nashi kaka din na musamman ya ƙara shimfiɗa a wasu dangari Allah ya sa mu dace akwai wani malami daga cikin malaman hadisi wannan ɗabi'un na daga cikin abin da ya sa malamai suke watsi da hadisi shi duk in zai zo masallaci to sai ya zo da dajjuma nashi na musamman da haka malamai suke daina karɓar hadisin sa da wasu dalilan idan ka karanta tarjama wanda ake kira Hajjaj ibn Arfa kada ka kwanta yau sai ka karanta tarjuman shi ka dauki duk kutubu tarajim Hajjaj ibn Arfa zaka ji bayani akan sa kana son ka yanda aka fada kuma ka dauki tiyar na Imam Zahabi Allah ya gafarta musu laki daya babban malami ne kuma ba an gane ko to al-muhim kada da aka ce masallacin tayi tadi saboda ruwa ya sauka ishara akan cikin masallacin babu shimfiɗa shi ne kawai da ni an gane waɗannan bayanan da aka kaji kenan wannan magana da malami magana ne wanda yake da ainihi wato wajibi cewa annabi wasu yawan su daren shi akan ƙasa yake yi to amma wannan ya kore cewa yana yi a inda ba ƙasa ba to sai mu ci gaba da karatu sai yake wa kana ashabuhu yusalluna ma'ahu fi shiddatil harr ga wasu ƙarin dalilan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa radiyallahu anhu sahabata ajma'in sun kasance suna bin sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ake kwana tsananin zafin rana fa'idha lam yastati ahaduhum an yatamakkana jab'atahu min al-ard basata thawbahu fasajada alayhi to kun san ana tsananin zafin rana ƙasa ma yana ɗaukan zafi to kuma ku tuna irin nasu nahiya sahara ne yashi ne da duwatsu idan ya ɗau zafi to zai yi zafi ne sosai to kuma akan shi suke sujjada da haka idan suka zo sujjada sai zan ba sa iya aza goshin a ƙasa dan zai ƙona su to kuma ga shi ana sallawa za a yi to sai ɗayansu sai ya rinka shimfiɗa bakin rigan shi ko zanin shi sai ya shimfiɗa sai ya sujjada a kansa an gane wannan da kyau ko kaga wannan yana ƙara tabbatar da cewa suna sallah inda babu shimfiɗa ke to yanzu wannan shimfiɗan da suka yi suka sujjada a kai ya nuna shi kuma ana iya yin sujjada a kan shimfiɗa ina fata an gane shine yake basata saubahu sai ya shimfiɗa a zanin sa ko rigan da yake sanye da shi fasajjada alaihi sai ya sujjada a kansa الامام مسلم يبتدى وانا حديثي حديثي ميتا بسكي وكان يقول ماذا الله صلى الله عليه وسلم ياكا سنكينا سوا وجعلت الارض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا دقا تين ابو وان دا الله يمن نتي فيكو اكن ثورا النباوة وانا ينكي ميتا وانا حديثي ميتا او لا نبي صلى الله عليه وسلم يبارد عبارد ايرن صلى الله عليه وسلم وانا بقى النباوة انتكا جباتا annabi yake cewa kuntu ala sa'il al-umam aw lafazi yake sa'il al-anbiya din lafazin sun zo sun tabbata an fifita ne akan sauran al'ummomin da suka gabata ko annabawan da aka aika wa al'ummomin da suka gabata da abubuwa guda biyar bi hamsi akwai riwaya da yazo bi arba'in amma ya tabbata abubuwan sun kai biyar wannan lafazin ma yazo da wani karin lafazi daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yake utiti jawami al-kalim an bani iya hada zance a takaice amma zance ne mai fadi shi yasa kaji hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaji hadisi sanara daya amma aka fara sharhin hadisin sai ayi litafi mujallal to ire-iren hadisan kenan da Imam Nawawi yake ya tattara a cikin wannan litafin sa 40 hadisi yace zan tattara hadisan manzon Allah waɗanda suke jawami'ul kalim masu zance kadan amma ma'ana mai fadi a irin su ne ai kake ji malamai suke cewa akwai wasu hadisai guda uku wanda komai na musulunci to za a iya fitar da su a ƙarƙashin shi kun tuna sai ko waɗannan hadisai ne innamal a'malu binniyat hadisin Umar ko Abdullahi dan Umar barakallahu fihi shi wannan hadisin ya tattara duk wani abu da yake da alaka da zuciya shine innamal a'malu binniyat sai kam ka karanta ko da Ibn Rajab al-Hanbali da ya fara sharhin wannan hadisin kai kanka da kake karanta wannan lokacin sai ka ji har hadisi da hadisi na farko kenan na biyu ba hadisin man hadisi fi amrina hada barakallahu fi hadisin ummuna Aisha da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda yake kirkiri wani abu a cikin addinin namu ma laysa minhu wa huwa radd wanda babu shi a ciki to za a maida mishi kayan shi shi kuma wannan hadisi yana bayani ashe duk abin da za a bauta wa Allah da shi an gama bayani haka wannan hadisi yana da matukar fa'ida shi ma an kaji sharhin da malamai suka yi zaka yi sha'awa kwarai na uku fa innal halal bayyin wa innal haram barakallahu fiku an gane wannan da ke ko hadisin Nu'man dan Bashir annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wani abu da yake halal a bayyane shi kamar yadda abubuwan da suke haram a bayyane shi shi kuma wannan yana magana akan duk wani al'amari na rayuwa da mu'amala kaga wannan hadisin abubuwa na zuciya wannan kuma na gaboi wannan kuma addinin da za a bautawa Allah ibada shine suka ce waɗannan hadisan amma kaga hadisan kaji sanara ɗaya ne duka innamal a'malu binniyya an gama innal halal bayyin to shine jawami'ul kalim na daga cikin abin da aka fifita manzon Allah da shi sauran annabawan ba su da irin wannan zance jama'a gano wannan dake ko shine sai kai mamaki a ce malami ya rubuta sharhin wani littafi a ce mujallabi 80 kai sai kaga to me ake sharhi jawami'ul kalim din jama'a an fahimta ko to daga ciki sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wa nusirtu birru'b Allah ya taimake ni ta hanyar ba ni daman cin nasara akan makiya sai dai hanyar jefa musu tsoro a zuciya kafin ma mu isa gare su idan manzon Allah zai je ya yi wata al'umma in ya aika musu da sakon cewa ga mu nan tafi rana kaza to da ya rage wata guda gaba ɗaya hankalin su ke sai ya fita a cikin su su kasa zaune su kasa nake to ka san shi wannan tsoron ma kadai alamar cin nasara ne dan duk wanda baka faɗa da shi in ya ji tsoro to ka riga ka ci nasara kai shi yawa gano wannan ke ko ba wannan daga cikin strategy da yin wato waɗannan masu garkuwa da mutane su amfani da shi ba sun saka tsoro a zakatan mutane to da wannan suke cin mutane da yayi amma da a ce mutane za su cikin kware wallahi da kina an daina labarin na ga wani mutum ne ranna na san gina wasu matan gani yake ba da labari cewa hakan ya faru da su wata rana za su tafiya ne ma'aikatan su ya tura su wani aiki da shi da abokan tafiyan shi kawai sai Allah ya nufi ya jarrabe su suka haɗu da waɗannan mutane yace kowa ya fita hayyacin shi mai fitsari a wando na yi ne yace amma wallahi shi an natsaye ce yace suka ce su fito ya fita ya confront din su ba labarin su zamu yanzu ba almuhim daga cikin confrontation din sai wani yake cewa wai kai ba za ka kwanta ba yace mushi ai namiji baya kwantar da namiji kana namiji ina wani ka ce in kwanta baka ita ba yace zan harbe ka yace to harba wallahi yake kucin bindigan kuma yake ita shi shi kanki bai sai aka yi ba kawai zuciyar ne ta ga mai cewa kawai duk abin da ma zai faru ya faru yace sai kin kare shi yaje kama bindiga sauran abokan shi duk suka taso musu suka yi ta kokarin haru yake wallahi amma Allah bai ba su nasara ba su kuma yanzu tsoron sai ta koma kansu yace da haka ya kwace bindiga hannunsu yace bai iya harbi ba amma yana kwace wannan garin kaya kaya kawai sai Allah ya sa ta tashi a hannun shi kuma duk sai suka gudu matsaya ta so shine wallahi a lokacin bayan fa ya kore su sun gudu yace yaje ya samu sauran abokan yana ku taso mu tafi amma wallahi ba wanda ke bu. You can imagine. So ina ga ku gane maganar nan da Annabi yake an fifita shi ba karamin halala ba shi. Ashe makiyin shi kafin ya zo dan da wata guda kun fara tsorata. Da haka suna lissafi to yau fa sauran kwana 28. Sauran kwana 15 fa. Kun aka ce yau sai kaga kafin Annabi ya zo zai zo sai mun sallama kawai. To da haka Annabi yake cin yaki. Sannan daga ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam sai faɗuwar mai yake waju'ilat ليا الأرض أو أن لك من جئلة الأرض كلها ليا والأمة مسجدا وطهورا أنت يا من كفا إذا ما وريني أنت أنه وريد يحلت عبوتا وألا يسألا شيني يا أرض بوشي أي سجدة لا تجد إن دا مسلمية الدنيا وبا وان وجد ذيك وياتا مكيش بدي إيه يسألا بس يا بي وان وجد سيني إن نجسني أوجه ميزة مفتش amma ma da mar babu majalisa ko an ke gutar da shi to mutum yana iya yin sallah a ko ina ne a fadin duniya kuma an gane wannan to ko sannan kasan ma Allah ya sanya shi ne tsarki tahura shi yasa ko da babu an yi wato tsarki ta tare da mai sallah to zai iya amfani da maddan kasan ya samar wa kansa tsarki wato kasa tsamiran ne kuma mutasira ina fata an gane shi yasa a kasa za ka iya samun abinda za ka yi tsarki in kai fitsari babu ruwa za ka iya samun wanda za ka yi tsarki in kai bayan gida babu ruwa za ka iya samun na alwala in babu ruwan da za ka yi alwala a madadin sai mama kaga duk tsohuwar ɗin kenan tsohuriyar kasan kenan sannan kuma ka gama kuma ka yi sallah a kan shi kuma sallar ka ta kai al'umman da suka zo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kan tsananin da ke cikin shari'arsu ba jaman mutum yayi ibada dole sai a inda aka killace a matsayin wurin ibada shi yasa da mutum zai yi tafiya ne nisa kilomita 2000 to idan lokacin ibadar ke yi dole sai ya dawo wurin ibadar nan kafin ya salla in ya so in ya gama ibadar sai ya sake komawa kaga wannan akwai tsanani amma manzo Allah sai aka dauke mishi wannan sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa mu muka zama yan gata ko amma gatan zai tabbata ne in muka bi sunnan manzon Allah sai ta masu yiwa manzon Allah jafari ba ku san bala'in da kuka saka kanku bane duk wannan alherin sakamakon manzon Allah muka samu ai ko dan su kai ne manzon Allah kara ko na ka ce ga sunnan shi kadi Allah ya sa mu dace sannan daga ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa uhillati al-ghanaim ko al-maghani an hala samun cin ganima shine idan muka yi yaki muka yi wato kwashi dukiyar abokan gaba muka kama wasu su a matsayin bayi to an halatta mana dukiyar mu ci shi hani an bari a halal ne malak inji ba wuce ko halal malak amma kuma suka gabata duk abin da ba wai kai kai kasabin shi ba to da zai halatta ne zama abin da kai zaka ci ba dan kun yi yaki kun kashe mutane na gari gaba daya to duk dukiyar garin bai halatta ku dauka ku ci ba in ma kuna son ku gane Allah ya karbi yakin ku to tattara su za ku yi ku banka musu ita in sun kone to a lokacin ne Allah ya karbi jihadin in ma ba ku kone ba to akwai magana shine zamanin Annabi Musa aka taba yi ko aka tara dukiya aka kona sai su konuwa ashe wani barayo ne ya sace wani dukiya a ciki ne yace inna fikum la ghulul wani yayi gululi Allah ya kyauta sannan abu na ƙarshe abu na biyar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa utitu shafa a wani lafazin kenan an bani an fifi ta ni da ceto shi yasa manzo Allah shine zai yi ash-shafa'atul azma da kuma sauran shafa'a da Allah ya fifi ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da su Allah ubangiji ya tabbatar mana da wannan ceto na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa wani lafazin ya zo da wani ƙarin wato halala banda waɗannan da aka lissafa shine akwai yawwa wa bu'ithu ila an-nasi ka fa an fahimta ko sauran annabawan da suka gabata kowanne annabi yana da iya al'umman da aka ce je musu wa'azi duk al'umman da suke wajen wannan ba ruwan shi da su ba ruwan su shi amma da aka zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi sai aka hade mai duniyan kaf aka ce je musu wa'azi da aka da balarabi da bakin fata da bahaushe da inyamuri da bafulatani da bayarabe da banafe da kowa har kare kare duka ina cikin al'umman manzon Allah ne da ta yadda annabi ya je wa larabawa wa'azi haka shi ma wanda ya mushi wa'azi kuma Allah ya daidaita mu wajen matsayi gurgurdan imani shine la fadla ala arabiyyin li arabiyyin ala adami wani balarabe zai da falala akan bakin fata falala na tabbata ne wajen tsoron Allah inna akramakum inda Allah atqakum da haka idan ka zama kafi balarabe takawa to kafi shi falala a wajen Allah kuma an gane wannan da ko waɗannan su ne abidai da na da lissafa cewa an fifita shi saman sauran annabawa da su to a ciki shi ne aka fitar mana da muhallin shahi kaga da annabi yake an ba shi ƙasa a matsayin wuri mai tsarki kuma wurin sujada kenan ashe a ina ake sujuda kenan akan kafa shine abin da ake son ka gane to sai annabi yace fa ayyuma adrakat rajulan min ummati salati fa indahu masjiduhu wa indahu tahuru duk inda sallah ta riki wani musulmi a cikin al'umman manzon Allah duk inda sallah ta riki ka annabi yace kakka damu wurin sujjadan ka na tare da kai abin tsarkin ka ma na kusa da kai da aka kaka fara tunanin to yanzu ga shi na zo kudancin kasar nan ga shi duk ban ga masallaci ba sai na koma arewa zan fara sallah a annan din ma za ka yi sallah kaga wannan taifir ne na addinin musulunci to in ka ce to yanzu ni na zo wuri ba ruwa ga shi ba ko na sha ban da shi akwai abin da za ka yi tsarkin ka yana tare da kai kuma an fahimci wannan da ke ko ba nan kuma sai malamai suka tattauna wata matsala wanda dide ga shara mana ishara lokaci ya kawo amma bari mu dauki wannan din kadai saura mu zo ce mai bayani matsalar ita ce da nabi yake cewa wa indahu tahuruhu abin karfin shi yana tare da shi daga nan ne malamai suka ce ashe kai mama duk wani abu da yake akan kasa to ana iya yin mama da shi ba wai lallai sai a san din ba an gane wannan da ke ko da mutum zai kasance yana rayuwa a wurin da yake kan duwatsu ne to wannan dutsen tunda daga ƙasa ya fito shine wurin taimaman shi shi yasa kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin taimama a garu irin wanda aka yi gini da kwabin ƙasa da ruwa wanda aka yi yaɗe din nan ko annabi yake iya dafawa ya taimaman shi akai ma damar ba wai an sa wani abu da yake out of asalin ƙasa ba to shine ba za ka yi taimama ba misali kamar a ce ka yi ginin gidanka ka sa window na gilashi ko an gina da ƙarfe to wannan ƙarfen ba za ka yi ba domin shi ba asalin ƙasa ba ne an fahimta ko amma da za a an yi wato zo a samu ginin da aka kwaɓa bulo da wane ne aka yi ginin shi kana yin taimama ka akan shi jama'a an fahimta da ke ko malaman ahnaf da malikiya su sun ma ba da fatawa da wannan cewa duk wani abu da ya samo asali daga ƙasa ana yin taimama kasan wasu na tsawwala cewa dole sai ƙasa da haka in ba ƙasa ba in kai taimama bai ba sai sa Allah ce ka tayammamu sa'idan haka Allah shi ma ke sa'idan tayyiba an gane wannan da ke ko dan mazhabin Shafi'iyya da Hanbaliya shine suka fara wannan ka'ida da wasu malamai cewa lallai fa sai dai ka samu lallai wannan magana ne masu cewa duk abin da ka sani asalin shi da maganar ka ya fi karfin waje wallahu ala wa ala sai ce wa kana man qabli annabi yace waɗanda suka zo gabani na ya'azzimuna dhalik al'amuran nan suna da girma akan su su ba su da dama wannan inna ma kanu yusalluna fi kana'ihim wa diyahihim, su sallah ba zai yi musu ba, dole sai a ginannan wurin ibadar a matsayin wurin kanisa coci kenan ko diya wurin ibadar Yahudawa, suna su sunayen kenan ko to dole su sai a wannan waje su ibada. Shi yasa kaga har yau masu waɗannan addinan ba su gushe ba, suna kan wannan wahala. Da masu ba su addini sai ranakun Lahadi, to ranar Lahadi ko ba zai yi shi a yaki ba, dole sai ya je can. Allah ya kyauta ɗan uwa masu albarka, saboda yanayin lokacin namu da ya riga ya kawo jiki, a nan za mu saurara insha Allah. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana fahimta cikin addininsa. Allah ubangiji ya ƙara mana fahimta a cikin al'amuran sunna da ainihin wato ibada. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu gama da duniya lafiya, malamanmu da iyayenmu da suka rigaye mu gidan gaskiya, Allah ya gafarta musu. Allah ya sa aljanna makomansu, Allah ya haskaka kaburbukansu ya faɗaɗa musu shi. Waɗanda suke raye Allah ya ƙara musu lafiya da tsawon kwana, ya ƙara amfanar da musulmi da musulmai da musulunci daga cikin ainihin wato tattalin ilmominsu da alkhairansu. Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato kawo mana sauƙin yanayi a wannan ƙasa namu, ya gyara mana shugabanninmu, ya kauda mana duk wani azzalimi a duk inda yake a kan kowane kujera yake, da kuma kare mu daga fitintunu da rashin tsaro da matsaloli da muke fama da shi, da gyara mana al'ummarmu da matasanmu masu shaye-shaye da waɗanda suke ainihin wato tsara suka da ma ainihin wato maɓarnata masu yawon fasikanci da zinaje-zinaje da ƴan mata. Allah ya gyara mana ainihin wato al'ummarmu, ya ainihin kawo mana zama lafiya a yankunanmu da dukkanin sauran yankunan al'ummar musulmi a faɗin duniya. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.